بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول والله سبحانه وتعالى ليهدموا أيولي تنن شاءكو غرمضانا شكرة دبو ليدة ليه لدى أربعين دبقوي واندي ديدي قبيو watan uku shekara ta 2026 a cikin wannan masallaci na tsohuwar kasuwa na wannan gari Gidigir masallacin Ahlus Sunna inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma ajiya mun tsaya a aya ta wato 109 a yau za mu tashi a aya ta 110 fadar Allah wa aqimus salata na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa aqimus salata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'inda Allah inna Allaha bima ta'maluna basir.
Allah madaukakin sarki yace wa aqimus salata. Alhamdulillah, anan Allah sai yake kira ga masu imani bayan ya bayyana mana kiyayyar da Yahudawa da Nasarawa suke mana. Ba Yahude na kin musulmi, Krista na kin musulmi, di yanda Krista yake kada ka yi tunanin yana ƙaunarka, yana kinka ne. Bayan Allah ya mana bayanin kiyayyar da suke mana da irin hasarar da suke mana da yadda suka juya imaninsu ya koma kafirci, sai Allah ya ce, to ya ku masu imani ku shagala, wato da yin sallah, ku shagala da aikata ayyukan sallah akan daidai ingantacciyar sallah. Kaji bayanin inda yake wa aqimus salata, ku shagala da aikata ayyukan sallah da yinta, sallah wadda take ingantatta. Da haka ya kai dan uwa musulmi, sallah na tashi na gani a gidanmu ana yi, sallah gadon gidanmu ne, sallah da na tashi ni musulmi ne zan yi ta. Idan baka je ka karance ta ba, to Allah ba zai karbi sallar ka ba, dan saboda asali Allah ya gina ta akan mi, akan ilimi. Sai Allah ya ce wa aqimus salata, ku shagala da tsayar da ita wannan sallah, nan bi ma'ana ada'iha, yadda za ku yi wannan sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace talabul ilmi, neman ilimi fariidatun ala kulli muslimin, ya zama dole, ya zama farali akan dukkanin musulmi namiji da musulma mace. Dan kai masallaci ne, dan ke masallaci ya ce, sai kun yi wannan sallah, ita kuma Allah ya sanya ta babu yin wannan ibada cikin jahilci. Na tashi na gani ana yi, ba hujja bane. ‘Yan uwa, sai kun je kun durkusa a gaban masana malama addinin musulunci su karantar da ku ita sallah. Idan aka ce sallah babban magana akai, kafin ka zo ka shiga sallan nan akwai abubuwa masu tarin yawa da suka rataya a kanka. Yau idan zaka kalli rayuwarmu, babu wanda ke makarewa a wurin neman kuɗi ranan gobe Laraba. Duk wanda yake hada-hada, wanda yake da abin sayarwa, wanda yake da wani abu da zai yi na neman kuɗi, da an ce Laraba ce, to kafin Laraba ya shirya tan talata ana hahada abubuwan da za a yi. Kaga wannan neman duniya ne, ka jajirce yadda za a yi ka ci ribar abinda ka aikata sana'ar da kai. To ina ga sallah? Sallah ita ma wata sana'a ce, wani kasuwanci ne tsakaninka da Ubangiji. Allah ba zai amshe ta ba sai ka inganta ta, ka mata hidima yadda kake hidimar kasuwa, kai bar ma hiye da yadda kake kake ma kasuwarka hidima, kai bar ma hiye da yadda kake ma cikinka hidima. Yadda kake bukatuwa zuwa ga Allah, yahi bukatanka ga abinci, yahi bukatanka ga abin sha, yahi bukatanka ga tufafin da zaka sa, yahi bukatanka wato ga inda zaka zauna. Sallah kenan kahin ayita, akwai wani zango da za a biyo baya a san wane ne yace ayita, shi Allah a san shi. Wannan gaban farko, wanda yace ayi sallan wane ne shi. Gaba ta biyu, menene sharuɗayyan sallah, shi ma wannan sai ka san shi. Dan saboda sharadi idan baka kawo shi ba, to aikin da ake so za a amsa ba. Dan sallah tana da sharɗayya nata, sharuɗa guda tara: al-islamu wal-aqlu wat-tamyizu, siturul awrati, istiqbalul qibla, har zuwa ƙarshe. Ka san wannan a ilmance, bayan haka ka zo ka san tahara, ka zo ka san ala walla irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai manzon Allah ya ce, kuma sallu kama ra'aytumuni usalli, kuyi sallah kamar yadda kuka ga ina yi. Kai baka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, baku gamu da manzon Allah ba, kai ko a mahorki wani bai ga manzon Allah ba. To ya za a yi sallah irin sallar manzon Allah? Wannan yake nuna ma sai ka je makaranta an koyar da kai. Sallah ba irin ta babanka ba za ka yi, sallah ba irin ta mamanki ba za ki yi, sallah ba irin kawai ka ga ana yi ba, a ka santa a aikace. A wannan lokacin ne sallah za ta tsirar da kai. Sai Allah ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku shagala da yin wannan sallah. Ɗan uwa, da mun san irin falala da alkhairi da daraja da matsayi wadda sallah ke kawowa a rayuwar musulmi, wala babu wanda zai wasa da ita. Kai bar ma manzon Allah ya ce a cikin waɗansu salloli, wato masu saba zuwa sallar isha'i da asubahi, manzon Allah ya ce da sun san abin da ke ciki na alkhairi, a sauha wa lauhabuwa, da sun zo wannan sallah suna jan gindi. Kenan kaga duka menene falala ce ta mi wannan ibada. Shi yasa masu hikima suka ce, ɗan uwa, yau agarinka aka ce ustaz, wallahi ka amsa da ƙarfi. Dan gata ne, in an ce ustaz ana nihin me? Wato wanda ya bada hankalin shi zuwa ga addinin Allah. Wani zai gaye shi dan izgili, wani zai haɗi dan tsokana, yana haɗi amsa. Dan saboda in aka je gaban Allah za a bambanta, ustaz ne zai tsira ko kuma dan izgili ne zai tsira. Wani ɗabi'ar shi ta kasance da kaga yana wucewa, to lokacin sallah yayi, kai shi rayuwar shi da kanshi ya zama mai alama ta addini. Da kaga wani ya wuce a lokaci kaza, to wallahi masallaci ne zai shi. Wannan ba alkhairi bane, ba karama alkhairi ne ba. Kenan da haka, ƴan uwa masu girma, sallar nan mu shagala da ita. duk abin da ya dame ka. Manzo Allah ya ce ya Bilal arhina biha, ya ta Bilal wato jawo sallan nan mu samu hutu a ciki. Amma yanzu halin mutane ya kasance sallan ayita wato muhuta, a'a ba a samu hutun ba, gani ake sabke ta shine hutu. Manzo Allah shi kuma yin ta shine hutu, a shiga cikin sallan a lokacin ne ake samun hutu. Allah ce wa aqimus sala wa atuz zakata, wato ku bada zakka wadda safar lanta a kawunanku. In Allah ya dace ka da kuɗi, kuɗinka suka kai misabi, ma'ana awon da ya cancanta a hudda zakka, wannan awon kuma sai shekara ta zagayo a kan shi, kuɗin nan naka yana nan yana ribatuwa yana aihuwa, to zakka ta hau kanka tunda ya cika misabi. Wannan zakka Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kanka da ya baka wannan falala, sannan kuma sai ya ɗora a kanka akwai mutanen da za ka ba zakka, sannan kuma musulunci sai nuna ma in za ka ba da zakkar ga irin yadda ya cancanta ka ba da, don manuwar ba da zakkan a kore ma mutane talauci, ba a kore buƙatan yanzu ko yau ko gobe ba, abinda masu kuɗi suke yi. Yau za ka ga wani Allah ya dace shi da kuɗi mai tarin yawa, in ya tashi hudda zakka a irin tsarin shi, shi da ya tsara zai hudda zakka. Yara za a ba su ɗari ɗari, yara suna cikin waɗanda za su ci zakka, za a samu ‘yan tsaka tsakiya jika jika a unguwa, suna daga cikin wanda za su ci zakka. Za a duba abokai ‘yan kusa da ‘yan wato abokan ɗiyanka da wato ƙawayen matanka kowace a kasa, kai har service service ake kai ina zakka. Mutum zai hudda zakka don siya malam, ba tsarin Allah ba fa, zai ɗauka sai kai ina wato gidan gwamnati inda wasu ma'aikata suke nan, kuma za na ku ka san zakka. Allah sai ka kai ta, ba kama Allah ganganci ba. Allah ya tsara kai ka ce ga yanda za ka yi ɗan uwa mai girma, ina za ka sa kanka. Allah ya zana mutum takwas za ka ba zakka, in dai mutumin nan bai cikin takwas, babu sanayya, babu kusanci, babu wata alaka, babu wani abin da zai sa ka ɗau zakka, don ita zakkar haƙƙi ne na Allah ya ce a ba waɗannan takwas ɗin. Mutane da yawa masu kuɗi suna kuskure, sai a raka babba mutane don a toshe bakinsu. Zakkar ho in aka hudda, in dai kana cikin mutanen nan takwas, ka cancanta haƙƙinka ne ya baka, ba wani gata ba ne zai, Allah ne zai ya baka, in ya baka ba wani alfarma da ya yi. Kawai abinda ya kamata ‘yan kusa zai fara bincika daga cikin dangin shi wane ne ya kamata ya ci zakka, yana cikin takwas sai fara daga dangi, in ya tashi kuma sai jimka abinda malam za ka jima kana gurgura. Kai in ya san kana da kasuwa zai wato kana ɗan hada-hadanka, kana cikin takwas ɗin nan, sai ya hudda 200, 300, 400, 500 ya baka dan jarinka ka ƙara jari. Daman manuhar dan a kore ba musulmai talauci, da ana hudda zakkar yadda ta cancanta, to da mun ga sauyi a cikin tsahiyarmu. Amma mu ba su kuɗi suke yi ra'ayin kansu, to wallahi ka shirya ba da amsa gaban Allah. Allah ya hore ma ka shirya ba da amsa gaban Allah, ga yadda Allah ya ce ka hudda ka bada, ga yadda Allah ya tsara, daga sama ya sabko kayan shi a harshen manzo Allah a cikin Alkur'ani mai girma, aka yi bayanin farillan zakkar, aka yi bayanin suwa za a ba, aka yi bayanin ya yi cancanta ka bada ta. To amma sai ka zo kai kai zakkar da Allah ya ce ka hudda kuma za ka hada ta haddariya, za a ce ai malam Alhaji wani ya hudda zakka, sai ya zauna kofar shago ko ya zauna kofar gida ko ya je fada ya zauna, sai ya riƙa rarrabawa, wannan a bashi jika biyar, ustaz wanta a bashi jika goma, ustaz wanta a bashi jika biyu, mushe wani a bashi kaza, wato wanta ma a bata kaza. Wallahi za ka je ka wa Allah maɗaukakin sarki bayani, wajibi ne a yi wannan bayanin don masu hali su gane, su san ina ya kamata su kai zakka don su tsira gaban Allah. wannan shine zai sa ka tsira ba ra'ayinka bane addini ba ganin wani malami bane addini bayanin Allah ne da bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah Allah yace ku sani ya ku wadanda kuka yi imani in sallar ce kuka yi a daidai kun yi aikin alkhairi Allah yace za ku ga kayanku in zakkar ce ka hudda ta a daidai kai yadda shari'a ta ce Allah yace za ka ga alkhairin kayanka kai da ma wasu alkhairai na rayuwa sadaka ce kai haka nan dan neman lada zumunci ne kai dan neman lada hakuri ne kai cikin mutanen da kake zama da su dan saboda addinin Allah za ka ga kayanka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah za ku samu wato ladan ku a wurin Allah madaukakin sarki ranan gobe kiyama me yasa ba ce ba za ka samu aljanna kai tsaye dan haka dayo ayyukan alkhairi sai a ce mi za ka samu ladanka dan saboda hisabi za a yi aikin za a huddo shi kaga ga sakamakon aikinka ga ladan aikinka ko iri da muzu za ka ganshi sai a ce to wannan ladan da ka samu sai Allah ya dada ma da rahamar shi sai baka gidan aljanna kaga aikin da kai dan dukkanin ayyukan mu za a buduro su aka manzo Allah ya ce za a rika turo kowa in yazo za a buduro da aikin shi za a baka littafin ka fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zalantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya yana cikin murna da jin dadi yana yawo ku duba ku gani ko ne kallitahi na nazo na kaza dan aljanna ne ni wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wanda ya bude littafin shi da hannu hagu fa sawfa yad'u subura tun daga nan za ga ya murtsike fuska yana turgani ala wadina na kaskantar da kaina zai yi nadama mala to duk aikin da kai na alkhairi wato Allah madaukakin sarki zai nuna ma kayanka ya baka sakamakon shi wato sai ka shiga gidan aljanna sai Allah yace inna Allaha bima ta'maluna basirun Allah madaukakin sarki yana ganin irin aikin da kuke aikatawa Allah yana ganin irin yanda kake hudda zakka Allah yana ganin irin yanda kake yin sallarka sallar da yace ayi ne sallar da manzon shi ya ma bayani ne ko kuma kai yadda ka zaba ka so ne addinin nan wato abinda ke kan mu kabi ka aikata ba ka kawo naka bane ba a bukata daga wurin kowa tsari ne daga Allah bayani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda abin yake kai ne naka Allah ce kabi Allah ce wa ati'u Allah abinda Allah yace ayi kaza ayi kai da abinda Allah yace kar ayi kai da wa ati'ur rasula abinda manzo Allah ya bayyana yace kaza ne kabi ka dauka kai da abinda ya hana ka hanu ka dena kai da sai ka samu gidan aljanna amma daga ran da ka tunkudo kanka ka sayo kanka kaga kai ma yanzu mai hankali ne kai ma kana iya yadda kaga dama a tsarin addinin Allah to ka bujuro da kanka zuwa ga azabar Allah tun anan duniya kafin a sai gobe kiyama addini abishi sai Allah yace zai sakanta muku yana ganin ayyukanku zai sakanta ma kowa sakamakon aikin da ya aikata aya ta gaba sai Allah yace mi
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا
نعم
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
الله أكبر ولا آية ما يولى آية دمك كارف سرنته Allah ya ce yana ganin ayyukan ku zai sakanta mu. To sai nan ake so a nuna mana addinin Allah hujja ce da dalili, ba kama-kama ba da falsafa da mahulki da tatsuniyoyi da labarin mutanen baya. Addini ba haka ba yake. Yahudawa suka ce wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana huda. Yahudawa suka ce ina ai babu wanda zai shiga gidan aljannan nan sai wanda yake ba yahudi, wanda ya rike addinin yahudanci shine kadai zai shiga gidan aljanna. Wato aw nasara suma kristoti suka ce ba mai tsira, ba wanda zai shiga gidan aljanna ya samu tsira sai krista. Yahudawa sun ce sai suwa, sai yahudawa. Kristoti sun ce sai suwa, sai kristoti. Wannan na ƙaryata wannan, suna sabani. Wannan sun ce yahudawa, su wanda suka ce a'a sai dai krista, wannan sun ce a'a sai yahudawa. Wato ko wannan bayanin da suka yi, sai Allah ya ce tilka amaniyuhum. Wannan duk bayanin da suka saka wato gurace-gurace ne nasu, wanda yake gurbatacce su ne suke faɗi. Tsammaninsu ne, tunaninsu ne sai ba yahudi zai shiga gidan aljanna, tunaninsu ne sai krista ba na tsare zai shiga gidan aljanna. Allah ya ce duka wannan tunaninsu ne, tsammaninsu ne. Sai Allah ya ce ma manzo Allah qul hatu burhanakum, ya kai manzon Allah gaya musu ku kawo dalilanku ingantacce da ke nuna cewa wanda zai shiga gidan aljanna ba yahudi ne kadai, ko wanda zai shiga gidan aljanna ba nasari ne kadai. Ina dalilinku yake? Allah ya faɗa haka, ya ne aka yi ku kawo dalili? Kenan sanan za mu gane duk abin da mutum zai faɗa da sunan addinin Allah dalili ake bukata. Ina dalilin shi wanda ya dogara da shi? Malam, bari mu ƙara wata fa'ida. Dalili a cikin addini yana kasuwa har ya zuwa gida uku. Akwai abin da ake cewa dalilun sarihun salihun lilistidlali, dalili ne ka kawo kuma ingantacce ne, inda ka kawo dalili da shi wurin yayi daidai kuma shi ake bukata, wannan karɓaɓɓe ne. Akwai dalilun sarihun ghairu salihu lilistidlali, dalili ne ingantacce lafiyayye, wato ko bai cancanta ba ka kawo shi inda ka kafa dalili, baya nuna kai abinda kake faɗa. Sannan na uku, akwai dalili wanda yake gurbatacce kuma wanda ba a karɓe shi ba. An samu guda nawa? Guda uku. To sai a iya samu wani ya jayo ayar Al-Qur'ani sai ya dingina ta da wani abin da yake yi, amma ayar ba ta nuna abin da yake yi. Dan yanzu in ka tambaye ɗan ɗariƙu da masu yin abubuwansu, zai ce ma zan huddo ma salatul fatiha cikin Al-Qur'ani mai girma. Wallahi in duk duniyar nan za a haɗa aljannai da mutane, ba wanda zai huddo ta a cikin Al-Qur'ani mai girma. Ba wanda zai ce ga inda manzo Allah ya karanto ta, an rawaito daga wane-wane an wane. Amma tabbas sai a kawo ruwayar ta ila Abu Hulki. Wannan shi ne. Wato ko kenan duk abin da yake na addini mai ake bukata shi ne cewa dalili wanda yake ingantacce, ka kawo dalili. Abin da ka faɗa ka ce Allah ya ce, ka ce manzo Allah ya ce, sai a ce ma a ina. ‘Yan’uwa, wannan shi ne makamin musulmi. Duk wani wanda zai zo ya gaya ma wani abu na addini, ka tambaye shi ba ni dalili in riƙe a hannuna, tambaye shi dalilin ingantacce ne ko ba ingantacce ba. In ya ce ingantacce ne riƙe, akwai rayuwa za ta bayyana ma kai. Wata rana za ka zo ka ce ai abu kaza akwai shi addini, ga dalilin shi. Wani sai ce eh to wannan dalilin fa kasa akwai kaza, ko kuma eh a ce a wannan dalilin naka haka yake, in haka ne. In ba haka bane a ce a wannan dalilin naka ba dalili ne ba. To dan haka kar a yaudare ka dan uwa, kar a yaudare ka da mahulki, kar a yaudare ka da daraja. Za a ce ai gidan su malam wane, ai su jikocin manzon Allah ne, suna da walitaka, suna da sharifantaka, suna da wane ne, wanda ba dalili bane. Dalili a cikin addini na aikin da za a yi, Allah ya ce a yi, manzo Allah ya ce a yi, Allah ya ce a bari, manzo Allah ya ce a bari. Wannan shine dalili, kuma wannan shine addini, kuma da wannan shine za a tsira. Sai Allah ya ce ku kawo dalilin ku in kuntum sadiqina, in dai kun kasance masu gaskiya ne a cikin abin da kuke faɗa. Wannan ma'anar ayar kenan. Sannan kuma malamai suka ce in kun kasance imanin da kuka yi na gaske ne ku kawo dalili. Duka ana iya fasarawa da wannan hali. Kenan dan haka ƴan uwa masu girma, babban makami na musulmi, babban makami na ɗan sunna, babban makami na masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ruko da dalili. Allah ya ce, manzon Allah ya ce, in dai ka riki wannan kai da'a ka aikata shi da tsarkake niyya, kai dan Allah ina ma lamanin gidan aljanna insha Allah. Allah sai ya sanya ka, duk da ke ba ni nake badawa ba, dan na ce lamani dan saboda Allah madaukake sarki ya taimake mu. Aya ta gaba Allah ya ce mi,
بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
الله مدوكك سرجي سيمنا بياني matsalar shiga gidan aljanna wai ba sai kana ba yahudi ba, matsalar shiga gidan aljanna ba sai kana ba nasare kirista ba, me kaidar take? Matsalar ba sai kana kungiya ba, ko baka kungiya in dai addininka irin na manzon Allah ne, kace ba ruwanka da kungiyoyin zamanin nan, kawai zaka yi sunnar manzon Allah. Allah ya ce, manzon Allah ya ce, to zaka shiga gidan aljanna. Matsalar ba ta kungiya ba ce, matsalar ba ta ɗariƙa ba ce, matsalar ba ta yahudanci ba ne, matsalar ba ta nasaranci ba ne, a'a ina ne abin yake, me ke kai bawa gidan aljanna? Duk wannan sunayen duniya ne, ba yahudi addinin yahudanci suna ne, addinin kiristanci nasaranci suna ne, kungiya suna ce, ɗariƙa suna ne, amma menene gaba? Shine aikin manzon Allah ya yi, Allah ne ya ce a yi, haka sahabbai suka kawo. In ba ruwanka da dukkanin waɗannan abubuwan guda hudu, ba ruwanka da yahudanci, kai ka yarda da annabi Musa, ka yarda da Isa, ka yarda da sauran annabawa, ba ruwanka da kiristanci, ka yarda da Isa, ka yarda da sauran annabawa, ba ruwanka da kungiya, ka yarda da alqur'ani mai girma da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ruwanka da ɗariƙanci, ka yarda da alqur'ani mai girma da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka aikata addinin nan insha Allah dan aljanna ne kai. Dan Allah madaukakin sarki ya ce, bala man aslama, wato lamarin yanda yake shine wanda ya karɓi musulunci. Musulunci shine a wurin Allah karɓaɓɓe, kungiyoyi da ɗariƙoƙi da hizbobi da duk abin da za a bashi bane a wurin Allah. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islamu, abin da yake addini karɓaɓɓe a wurin Allah shine musulunci. Ko da ba ruwanka da kowa a duniyan nan, amma damuwarka shine ka tsaye da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai nan wani ganewa da za mu yi, wata fahimta da za mu yi a wannan zamanin namu na yanzu. Kace ba ruwanka da ɗariƙa, kace ba ruwanka da ƙungiyoyi, izala ce, salafiya ce, kitabu wa sunna ce, ahli sunna wal jama'a ne, wane ne? Kace ba ruwanka da kowanne, da ka ajjege mu, ka tsangale wando, ka riƙe asuwaki, kana sa fararen kaya, lokacin sallah yana yi kana zabara, to mutanen za su ingiza ka zuwa ga ƙungiyanci, su za su marƙaya ma ƙungiyanci, za su ce ni ne ɗan izala ne. Sai ya zama wannan an maida su alamun izala. To wannan ke nuna cewa inda za ka yi bincike a cikin littafai, ayyukan manzan Allah ne. Dan duk wanda zai ce ma dan izala kai ka san wa kake bi, waye imamin ka? Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ka karbi dan izalan ne, shikenan mu je me matsala a ciki? Yau wallahi in za a yi magana ka sai ba mu dalili, za ta kai ma ka zama suko, ka zama dan kungiya ko? Duka an maida ni, amma gashi alqur'ani yana bayyana mana addini hujja ne, addini dalili ne, ga dalilin da ka rike. Sannan kuma da kungiyanci da tsariƙanci da wane ne da wane ne, ba shi bane a wurin Allah. Man aslama, wanda ya karbi wannan musulunci. Anan malamai sun fassara aslama da ma'ana guda biyu. Aslama ma'ana al-islamu, musulunci ga baki ɗayan shi, wanda ya ginu akan jimshiƙai guda biyar. An ta'budallah, an tashhadu an la ilaha illallah, tuqimus salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bait. Waɗannan abubuwan guda biyu da wannan fassara akai. Wasu malamai suka ce huwa listislamu lillahi, shi ne wato ka meƙa wuya ka ƙasƙantar da kanka akan dokar Allah. Duk abin da Allah ya ce a yi, a shirye kake za ka yi. Duk abin da Allah ya ce a bari, kana nan kawai bari za ka yi. Wannan shi ake kira da aslama, ka sallama, ka meƙa wuya. To wannan shi ne addini a wurin Allah. Shi ne Allah ya ce aslama wajahahu, sai aka yi amfani aka ce ya meƙa huskar shi. Me yasa alqur'ani ya mana bayani da huska? Dan ita ce manzar, shi ne abin duban mutum, shi ne ma mutum. Huskarka da shi ne ake gane ka, da shi ne kominka, shi ne manyan gaɓɓayya suke jiki. Idanu guda biyu gani, ga kunne guda biyu ji, ga baki a yi magana, ga hanci a lumfasa, ga kai mai kwashe da mai, abubuwa masu tarin yawa. Sai Allah ya ce man aslama wajhahu, ka meƙa huskarka. Sai aka ce kenan huska a addini tana da tsada, nan an haɗe ta a matsayin dukkanka. Dan ita ce abu mai tsada, abin kallonka. Manzon Allah ya ce idza baraba ahadukum, idan ɗayanku zai yi bugu falyattaqil wajha, ya ji tsoron huska, ya kiyaye huska. Ba kawai haka ba, dan ranka ya ɓaci, ɗanka ko ƙaninka ko wanda ka fi ƙarfi shi ko almajiranka, kawai ka riƙa kaskauɗa mishi mari, addini ya hana. Matarka dan ta yi wani abu ka sa ta gaba, in ka bugo ta da mari daga nan ka taro ta daga can, haramun ne a cikin addinin musulunci. Dan ka ci zarafin ɗan adam, ka ci musuncin shi. Sannan huska an kiraye ta da wajhu a cikin alqur'ani mai girma, wato dan saboda pokarata da ake yi zuwa ga Allah, ƙasƙantar da huskar da ake, shi ne wuri mafi daraja a wurin mutum, kuma shi ne abu mafi wato wanda za ka ƙasƙantar da shi gaban Allah. Sai ake kiran cewa wannan gaba ana kiransa da masallaci. Idan nan gaba za mu zo, in aka ce aslama wajhahu, huska, ana kiran sunan shi da masallaci. Me yasa? Dan da shi ne kake sujada. Sujada kuma ɗaya ne daga cikin farallan sallah. Sujada ko a wajen sallah in ka ga an yi ta, Allah kaɗai yake ma ba a ma ɗan adam. Sai aka kiraye ta da masallaci. A bayanin masallaci ma kawo shi insha Allah. Allah sai ya ce wa huwa muhsinun, wanda ya meƙa wuyan shi zuwa ga Allah, ba ruwan shi da kungiyanci, ba ruwan shi da dariƙanci, kawai Allah yake bautawa akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce yana mai tsarkake niyya, shine wa huwa muhsin, ikhlasi. Aiki na addini da zaka yi bai karbuwa sai ka hada abubuwa guda biyu. Abu na farko, ya zamo karantarwa ce ta manzon Allah. Manzon Allah ne yake ai wannan aikin. Abu na biyu, ya zamo aikin an yi shi ne dan neman yardan Allah. In ka hada wannan abubuwan guda biyu, a lokacin ne Allah zai amshi ayyukanka. Inda za ka yi wani aiki, Allah bai ce ba a yi shi ta harshen manzo Allah, ko mu wahalar da ka sha da kyautata shi, wallahi baka da lada a wurin Allah, sai ma sabo kai bid'a. Dan Allah bai ce ba a yi. Dai kenan bangare na biyu, inda Allah ya ce a yi shi, amma kai da kai baka nemi yardan Allah ba a ciki dan mutane su yabe ka, dan mutane su girmama ka, dan ka samu matsayi, dan ka samu kaza, to Allah zai karɓa shi. Dole aikin addini sai ya hada abubuwa guda biyu, manzon Allah ne ya zo da shi, sannan kuma an yi dan neman yardan Allah madaukakin sarki, shine wa huwa muhsinun, wato kana mai ikhlasi, mai neman yardan Allah a ciki. Falahu ajruhu inda rabbih, dukkanin maganganu wato da ayyuka, dan saboda addini ya tara wadannan abubuwan guda biyu, ko akwai abu na magana, zikiri da zaka yi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maganganu ne. An ka shigo sallah, ita ce ta tattara komai da ka sani na ibada. Akwai ruku'i, akwai tsayuwa, akwai zama, akwai tashi, akwai sunkuye, akwai kaza da kaza, aikin jiki. To dukkanin maganganu da ayyuka wanda aka shar'anta ma ka yi su dan neman lada a wurin Allah madaukakin sarki, za ka samu wannan lada. Allah ce falahu ajruhu inda rabbi, yana da sakamakon shi a wurin Ubangijin shi. Wannan shine ake wato so karɓe shi da ƙarfin gaske, kullun ka nemi ni sakamakon ka a wurin Allah. In ka ce za ka nemi sakamako a wurin Allah, to ka sani za ka ƙulla da bayi, bayi da yawa za su yi adawa da kai. Ka ce za a bi dokar Allah, da yawa sai ka ɓata da su, don ba kowa ne ke da juriya ba a tsaya a kan dokar Allah. Shaidan ba ya bari ba, shaidani daga cikin mutane, shaidani daga cikin aljannu. Ga wannan zamani wanda manzo Allah ya yi bayani shi, zamanin fitina, manzo Allah sai da ma ya ce in zamanin nan ya bayyana ga yadda za ka yi. Manzo Allah ce ka lazamci shuru, abubuwa za su yi ta bayyana can an yi kaza. Da Allah mutum nawa ba su da ilimin addini, wani abu zai balla, za su yi ta magana, kai wannan abun da malamai suka yi ba daidai, wannan kaza kaza da wannan kaza kaza. Mu ba da misali lokacin da aka yi corona, ko da yawa magoya bayan malamai inda sun san abin da yake addinin Allah daidai, malaman da suka ƙi sahiya masallaci su ne za ma da'a. Dan Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u rasulan wa ulul amri minkum, jagororin cikin ku malamai da shuwagabanni, su shuwagabanni da suka hana gabaki daya laihin su za su kwashe, za su tsaya gaban Allah, wallahi za su yi bayani gaban Allah. Su malaman da suka yi da'a dan wato ba su yi karhin gwamnati ba, suka ce za su saba ma gwamnati, to wallahi za ta karya inda ba gaba. Da a yi wannan aikin sai a yi haƙuri, lokacin wucewa zai. Amma asalin matsalar wato tunda an bayyanar da ita hukuma ta hana, ita za ta ɗauki laifi gaban wa. To malaman da suka huto suka fantsare, sai aka musu mi, ake cewa su ne malaman gaskiya, aka mara musu baya, ake ta ruruta su. Su kuma waɗannan su ake kira da ru'usul fitan, su ne wanda za su iya kami fitina. Yanzu mu ɗau misalin Boko Haram, ba ta bin doka a garin Maiduguri ba, a'a su kawai ba za su ma ɗagutu ba da'a. Inda akwai gate-gate na sojoji za a yi bincike, ba za a bincike su ba, kayan su tsada tarzomansu. An suka zo likita ba za a tsaida su ba, in lokaci na rufe likita ya yi, a'a su sai sun shiga ɗagutu ne, kuma sun zo wurin ɗagutu ana musu magani a ɗagutu. Wallahi tufka da warwara. A yanzu haka wai akwai masu ganin cewa irin aqidar Muhammadu Yusuf dan Boko Haram yana burge su, suna ganin wai gaskiya yake fada. Kai in ba jahilci ba, zamanin fitina kenan. To kaga yi ma malamai masu tayar da tarzoma, masu kin biyayya ga gwamnati, ina ne za a bijire ma gwamnati? In ta ce a yi shirka ga Allah, ta kawo abubuwan da ko kaɗan musulunci bai haƙura, a nan za a bijire. Allah madaukakin sarki ya sa mu gane. Wato sai Allah ya ce wala khawfun alaihim, waɗanda suka meƙa wuya suka yi aiki nagari suka kyautata niyoyinsu a cikin aikin da Allah ya dora a kansu, sai Allah ya ce wala khawfun alaihim, babu tsoro tare da su idan suka zo mutuwa, babu tsoro tare da su akan duniya da suka rasa. Mai imani zai rasa duniya, za a yi kiyaya da kai, abubuwa da yawa za a hale ka dan ka tsaya kan addininka, sai ka je wani wuri a tsawon terrorist ne, a hana ka shiga wurin ko a hana ka samun wani aikin dan sifarka na addini, kaga ka rasa mi wani rabanka na duniya in kai hakuri ka rike addininka. Allah ya ce to ba za ka samu tsoro ba gobe kiyama. Wani abu na addini irin duniya da ake samu, wannan ya sai da kwaya, ya yi kuɗi, ya gina gidaje, ya auri mata irin yanda ya ga dama, wancan dan fonaye ne, wannan dan hada-hada ne kaza, kowa da irin cakulan rayuwa da yake na haramcin abubuwa, wannan ya tafi wato banki ya kwaso kuɗin riba haramun ne dan ya ji daɗin rayuwa ya gyara rayuwar shi. Kai mai imani sai ka san Allah ya hana waɗannan abubuwa, sai ka kaurace musu, ka rasa rabon jin daɗi wanda kowa yake gani a ido, a ci mai daɗi, a gina mai kyau, a auri masu kyau, a hau mai kyau, sai ka haƙura da wannan. Allah ce gobe kiyama la khawfun alaihi, babu kai babu jin tsoro, kawai duk firgicin da ake ciki, sai Allah kawo ma sakina, Allah kawo ma nutsuwa, Allah ya ware ka, kana tashi zaka ga a yau insha Allah kai mai tsira ne, wannan sai ga dan ma da nutsuwa. Amma da ka kauce kabi wato ko abubuwan jin daɗin rayuwa wanda Allah ya haramta, to wallahi dan uwa zaka samu bakin ciki a duniyan nan har kafin a sai lahira, zaka samu bakin ciki gobe kiyama. Ka duba ka gani mai mummunan sana'a haramtacciya a musulunci, haramtacciya a gwamnatance, shine in ya dauko kayan sana'a shi na boye-boye, zai iya zama a garin da aka aihe su ya more tare da ƴan uwan shi, da inda aka aihe shi, da abakkanan shi, da duk abin da ya sani, kullun kana koyo in ka zo garin ku a boye kake. Me ka dalma da wannan? Ka saba ma Allah, tun daga nan ba za ka samu kwanciyar hankali ba, Allah yana ma galgadi da ishara ne, wallahi kai sai ka shiga sai ta hinka. Haka masu kwasar riba, wannan kuma ita ce wannan fitina, alƙawali ne al'umma ba za su fantsama ba cikin kwasar riba sai Allah ya gwara kawunansu. Duk duniyan nan hatta kafiran wannan zamani wallahi suke cewa duniyar yanzu ta hau kan haɗari. Me haɗarin da ta hau? Wato ko kuɗi da ruwa. A kafirce kafir sun san kuɗi da ruwa na karya ƙasa, na dagargazar da al'umma. Gabaki ɗayansu suka tabbatar da cewa duniyar wannan zamani ventricle wanda muke ciki, suka ce ya hau kan hatsarin rugujewa. A musulunci kuma Allah ya ce mi, duk wanda wato ko yake cin riba ya shelanta yaƙi ga Allah maɗaukakin sarki. Yanzu shi yasa ƙasashen duniya gaba ɗaya wallahi suka shiga yaƙi ɗin uwa. Wace ƙasa ce babu yaƙi? In Saudiya ne akwai yaƙi, ita ce ƙasa mafi aminci a duniya. Duk wannan rikicin da ake, wallahi babu ƙasar da ta kai Saudiya kun ji hankali. Sannan duk wanda ya ce zai soki wannan ƙasa, wallahi zai ƙare wa lahiya tun a nan duniya. Alƙawari ne daga Allah. Tarihi yau da gobe malamai sun yi bincike, duk wanda ya sa Saudiya gaba da zagi, ya sa Saudiya gaba da cin mutunci, da walakantar da ita, da nuna cewa ba kowa bane su, ƙarshen shi sai kaga ya ƙare mara kyau. Har akwai mutanen da aka zazzana sunayensu manya-manya wanda suka ma Saudiya badakala da zage-zage da neman rusar da ita, ƙarshe ya rayuwarsu ta ƙare. To a wannan zamanin da fitina ta yi yawa, su ma yanzu a cikin wannan kwanakin an kai musu hari. Harin da aka kai musu ba su aka hara ba, a maƙiya da suke cikinsu, Amurkawa da suke gehensu na aka hara. Kaga wannan fitina ce. To ita ce wallahi ƴan uwa wuri mafi tsarki, wuri mafi girman da ake samun nutsuwa. Ba inda za ka je a duniya ka samu nutsuwar da ake samu a Saudiya, ka je aiki hajji ka ji, ka je umara ka ji, Allah ya kai ka haka nan ka je ka ji, kasar ba ɗaya ba ce da irin sauran kasashe. Addu'ar Annabi Ibrahim Allah ya amsa, ba abin da ake nomawa a duniya wanda suke bukata wallahi face sai an kai musu, su bisa nomawa, inda ake noma sai a rasa abin, amma an kai Saudiya zaka same shi. Dan Allah ya tofa mata albarka, Allah ya sanya mata albarka. To ina ga kai banza ba kowa ba, kana nan Afirka wai ka ce ƴan Saudiya sun bata kasa, sun bata addinin Allah. Allah ya tsare mu. Wato kenan idan mutane suka fantsama dokar raba, cin kuɗi da ruwa, ɗan kasuwa ne ko ma'aikaci, to ya jayo ma kanshi hada da Allah tun a nan duniya. Daga nan duniya za ka ga rayuwarka ma ba za ta yi kyau ba. Wallahi ina gaya ma, ka kalli duk mai cin riba, Allah ko rigar kirki ba ka gane shi da ita. In ya ɗauki riba don ya gina gida, wala a tsiyace za ka gan shi, ba shi ba jin daɗin gidan. In ya ɗau kuɗi na riba don ya yi aure, auren a tsiyace za ka gani da bala'i. In ya sayi abin hawa, ƙarshen za ka ga yadda abin hawan zai yi. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. To duk wanda ya ce zai biya daɗin duniya zai shiga matsala, amma mai imani ya kakkare ya bi waɗannan dokoki na Allah, ya rasa irin wannan rabo na banza na haramun a wannan duniya, Allah zai mishi alƙawalin babu tsoro gare ka gobe ranar tashi alƙiyama. Sai Allah ya ce walahum yahzanuna, sannan kuma baka da baƙin ciki akan abin da zaka bari na wannan duniyar. Duk abin da zaka bari wa zai zama ma jagora a kai? Allah maɗaukakin sarki. Wannan shine ya kamata ƴan uwa mu nema, kai tunanin yanda zaka tashi kiyama baka da tsoron komi, baka ci na kowa ba, baka sha na kowa ba, baka taka dokar Allah ba. Shike nan zaka tashi amin, ba tsoro a cikin nutsuwa. Sannan kuma duniyar da zaka bari kana da yaqini, Allah ya gaya ma cewa wato zuriyarka mu za mu kare ta, yadda ka ba su tarbiyya ta addini haka za su wuce kai je ka naka ya kare su, kuma bayan naka mu za mu kare su. Wannan shine falala, shine albishir da Allah yake ma masu imani. Aya ta gaba Allah ya ce ni
wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in wa qalatil nasara
na'am
wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatlunal kitab kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim
na'am
الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
anan ya kamata mu tsaya dan ayar akwai abubuwa masu tarin yawa, lokaci ba zai ba mu daman mu karasa ba. Abinda muka faɗa na daidai, Allah madaukakin sarki ya sanya mana alkhairi da albarka. Wanda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لشيوخنا، اللهم اغفر لجميع عامة المسلمين يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.